أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو جاب ألا مدكي تكر رحمة سا ديساك هادا مو ونم مريتي نا لهدي شاهد لغوة رمضان أشكالة تبقوا بيد الليهود دا 40 دي دي نهجر منذ صلى الله عليه وسلم wanda shi ne 19 ga watan 5 a shekara ta 2019 a lissafin miladiya. A aya ta 196 zuwa 98 da tara har mallan ya karanta mana yau har mun kare. Amma dai cikin abinda muka tsaya a kansa mun sani ko za mu iya karewa yau insha Allah ta'ala. In ba mu gama ba ma dai insha Allah gobe insha Allah ta'ala za mu gama suratu Ali Imran sai kuma a fara suratul Nisa. Allah ya bada iko. Ayar 196 Allah madauki yana cewa la yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad. Je mun tattauna akan ta da fadi, ina ga ya isa haka kawai za mu karanta nassin abinda مالن سعدي أن بتأس من شرهن يأتي. وهذه الآية المقصود منها وأن الآية مكجي وتوفق أن ألا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد كذا وتميك واد فانتما واد جندا جند كافري سكي دكي كاو دسكي تي سجي سداو a fadin karfin ko mulki ko tattalin arziki da jin dadi kada ya rude ka ya manzo sallallahu alaihi wasallam ko dukkan musulmi da yasihu an yuwajjaha ilayhi alkhitab duk wanda ya cancanci a yi magana da shi, to kada ka rudu da matsayin da kafirai suke da shi a duniya na jin daɗi da mulki da miƙe ƙafa da ƙarfin tattalin arziki. Wannan abin kada ya rude ka. Sai ce to maqsudin wannan aya shine at-tasliyatu, rarrashi ce amma yahsulu lilladhina kafaru, dangane da abin da zai samu ga kafirai min mata'id dunya, na jin daɗin duniya, wa tan'umihim fiha, da morewar da za su yi a cikinta, wa taqallubihim fil biladi, da kai kawo da za su yi na jin daɗi da miƙe ƙafa, ka iya kiransa miƙe ƙafa da sakewa da suke yi a bayan ƙasa, bi anwa'i tijarati, ko saboda nau'o'i da Allah ya hore musu na kasuwanci, wal makasibi, da hanyoyin samu dai na tara dukiya, wal ladhati, da jin daɗi da kayan alatu da moriya, gidaje masu kyau, abun hawa mai kyau, tattalin arziki mai ƙarfi, wa anwa'il izzi, da kuma nau'o'i daban-daban na wato girma da buwaya da suka samu, wal ghalabati fi ba'd al awqat, da kuma samun rinjaye a wasu lokuta, wata rana a yaƙi su ci nasara, ya zama cewa su suke da ƙarfin faɗi a ji a duniya. Yace fa inna hadha kulluhu, to duk wannan abun mata'un qalilu, wani jin daɗi ne na ɗan wani lokaci da za su yi shi kaɗan, laysa lahu thubutun wala baqa, ba shi da tabbata, ba shi da wanzuwa, ba zai daɗe ba, na wani lokaci ne, kamar da muka yi magana jiya, ɗan kaɗan ne zamanan, ɗan kaɗan ne kuma kamiyatan wa kaifan, ba zai dawwama ba, ba zai tabbata ba. Jin daɗinsu na iya yanzu ne, tunda dai duniyar gaba ɗayanta in ka kula da ita, in an kwatanta rayuwar da ake a cikinta da kuma rayuwar lahira, wacce ce ta fi yawa? Ta lahira ta fi yawa. Ashe ko rayuwar duniya duk yadda wani ya fanta ma ya miƙe ƙafa ya ji daɗi a cikinta, to ɗan kaɗan ne jin daɗin nasa. Mai shiga aljanna shi ne mai dawwama a cikin jin daɗi da ni'imtuwa da ni'imomin Allah da falalar Allah. Don haka dan kafirai sun samu jin daɗi a duniya sun more, kada ya ruɗe ka, kada ka damu cewa ashe akan gaskiya suke, ko kuma ashe ana samun irin wannan jin daɗi ne ta hanyar aikata abin da suka aikata. Sai ce bal yatana'amuna ay yatamatta'una bihi qalilan, suna jin daɗi da wannan abubuwan jin daɗin ne kawai dan wani lokaci kaɗan, kuma jin daɗin ma kaɗan ne ba mai yawa ba. Wa yu'azzabuna alayhi tawilan, amma sakamakon kafircin su za a azabtar da su lokaci mai tsawo. Hadhihi a'la halatin takunu lil kafiri, wannan shine mafi ɗaukakar hali da kafiri zai iya kasancewa. Duk kafiri, duk kirkinsa a duniya, wannan na sha faɗa sako kuma muna nanatawa saboda maganar gaskiya ce, duk kirkin kafiri a duniya, to a cikin duniya zai samu sakamakonsa. Duk taimakon da yake wa mutane, duk san zamansa ga lafiya, duk alherin da zai raba wa mutane dukiya da kayan abun hawa da gidaje da fili da komai, tunda ba shi da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bai yadda da ita ba, to tabbas a wuta zai dawwama. Tunda ko a wuta zai dawwama, rayuwarsa kenan mafi tsawo ita ce ta wuta. Agan an kwatanta ta da wannan ta duniya ta jin daɗin, wacce ce tafi yawa? Ta azabar wutar tafi yawa. Don haka mafi ɗaukakar darajar da zai samu ko matsayin da zai iya kaiwa a duniya shine wannan abin da ka gani a duniya ɗin. A lahira ba shi da rabo. A lahira ba shi da rabo, domin masu rabo a lahira su ne masu imani da Allah da manzanninsa, kuma suka yi aiki da abin da Allah maɗaukaki ya umarni da shi. Yace wa qad ra'aita ma taqulu ilayhi, ita ko wannan duniya tunda dai ka ga abin da za ta koma zuwa gare shi, to lalle ko ba komai ba ce. Tunda abin da za ta koma zuwa gare shi shine rayuwa ce ƴar kaɗan, ɗan wani lokaci kaɗan, abin ba da za a ji daɗi ɗin kaɗan, sannan kuma a bar shi a koma a rayuwar lahira. Wanda idan mutum a rayuwar kafirci ya rayu a duniya ɗin, to tabbata zai yi kuma ya daɗe a cikin wuta. Allah ya kare mu. Wa amma al-muttaquna li rabbihim, amma su masu tsoron ubangijinsu masu bin dokokin Allah almu'minuna bihi masu imani da Allah fama'a ma yahsulu lahum min izzi dunya wa na'imiha to tare da abinda suke samu na girma a duniya da kuma ni'ima a wannan rayuwa ta duniya din to lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha to suna da gidajen aljanna wanda koromu ke gudana ta karkashin su suna masu dawama ciki anan malam ya shigar da fassarar aya ta gaba ne ta lamba 198 ko inda yace lakinnal ladina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar malamai wajen fassara wannan aya suna cewa istidrakin da aka kawo shine nan lakin ma'anar sa shine tunda an faɗi halin da kafirai za su shiga cewa rayuwar nan da suke jin daɗi miƙewa kafa da suke yi da fantamawa da suke a duniya to kar a rutu da shi kuma dan abu ne dan kankani sannan sakamakon su a ƙarshe makoma su ita ce wutar jahannama da yake lakin sai kawo halin masu tsoron Allah sai ce amma su masu tsoron Allah kaga wannan lakin ma'anarta kamar illa ne amma kuma ne kamar istithna'i ne wanda dama ma'anar sa lakin ma'ana na abin da yake istithna'i ne wannan iri munqati saboda dama halin ba iri ɗaya bane kamar Allah yana cewa ne amma su waɗanda suka yi imani to su halinsu daban ne da kafirai ko sun ji daɗi a duniya sun fantama sun miƙe ƙafa to sakamakonsu ba iri ɗaya bane su kafirai sun ji daɗi a duniya sun miƙe ƙafa sun yi abin da suka ga dama sun more a duniya to amma menene ma'awahu jahannam su kuma muminai inda suka saba shi yasa aka kawo istidrakin su ko sun samu izza a duniya Allah ya bawa musulmi ɗaukaka da girma da ƙarfin tattalin arziki da sauransu to su ba mata'un qalilun bane nasu rabo ne Allah ya ba su na duniya kuma zai ba su na lahira saboda imaninsu an bambanci abun bambancin fassarar ma'anar kenan kuma an yi idafar su an ce lakinnal ladina taqaw rabbahum kunti an dangana a tsoron nasu an dangana su ga ubangijinsu wannan rububiyya ce khassa rububiyya malamai suna ce mata akwai amma akwai khassa rububiyya amma ita ce rububiyyar Allah akan kowa mumini da kafiri Allah rabbu ne ga muminai Allah rabbu ne ga kafirai ko an so ko an ki da wanda ya yarda Allah ubangijinsa ne da wanda bai yarda Allah ubangijinsa bane to duk Allah ubangijinsa wani ita ce mene rububiyya wata iri amma general rububiyya kowa ya shiga ciki to khassa kuma ita ce ta muminai to nan ita ce aka idafa idafar da aka yi aka faɗi cewa lakinnal ladina taqaw rabbahum haka ba saboda ubangijin nasu ne su kadai ta bangaren halitta da arzitawa ba amma ta bangaren inaya da taimako da kulawa da karfafawa shi yasa aka faɗa wannan alamar gata ce ita ma a ce ubangijin nasu ne wanda na san ku dai kun san wannan ka'ida da mun sha karantawa a babin al-asma' wa sifat ana cewa duk abin da aka yi idafar sa ga ubangiji duk da din ba idafa bace isnadi ne na takawa ga su muminai cewa masu tsoron ubangijin su to amma tunda an yi idafar su zuwa ga ubangijin to idafar wace iri ce tashrifi yawwa idafatu tashrifin sunanta idafa ta girmamawa kaga yanzu mun dukkanmu nan bayin Allah ne amma Allah yakan ware manzansa sallallahu alaihi wasallam ya kira shi abduhu ko abduhu wa rasuluhu tare da cewa kowa ma abdu ne ga Allah to amma ware manzan Allah sallallahu alaihi wasallam girmamawa ce gare shi bawa ne na musamman ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to haka nan waɗannan muminai waɗanda suka rayu a duniya ƙarƙashin tsoron Allah kamar da muka yi magana jiya cewa muminai su sun yi haƙuri sun bi Allah sun yi wannan taqawa wanda ma'anar taqawa sun yarda da la ilaha illallah sun yarda kuma da su bi dokokin Allah abinda Allah ya ce ayi shi suke yi abinda baya so ayi suna barin sa wannan shine ma'anar taqawa to sakamakon su kuwa shine
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها سيت نزلا من عند الله wannan sauka ce ta baki da Allah ke musu shine ma'anar nuzulan hali ne na su waɗannan bayin Allah ko irin saukar da Allah zai musu sauka babba a ɗabi'ar ɗan adam ran da yayi bako wace irin sauka yake masa a ranar farko yana ƙura adaka wajen irin saukar da zai masa wannan fa idan mai kirki ne so yake a dawo amma idan marowaci ne baya son a dawo dama zai maka dan shabuban ya nuna ma alamar fa ba la ahlan wala sahlan to anan ana zancen mutanen kirki masu son su samu lada daga ubangiji wajen girmama baki mun san magana girmama bako a cikin wajibi yake in kai bako wajibi ka girmama shi a shari'ar musulunci haka yake ba al'adar larabawa ba sai kawai shari'a in bako ya zo maka illa yanzu wani wasu mutanen za su ce to bakon wanne iri wanda ka shirya masa ko kawai wanda zai zo baka ma shirya ba musamman a zamani yanzu wani lokaci bakon ko mai bara ne wani sai ji zuciyarsa ba ta yi masa daidai ya sauke shi ba asali abin da mutum zai duba shi ne kowanne irin bako ne sawa'un matsayin ku ɗaya da shi a duniyance ka san irin halin da mutane suke ciki yanzu na rarraba tabaqat wato class wannan class dinka ne in ya zo sai kaga daidai abokinka ne daidai rayuwa irin taku don haka za ka bata lokaci kai masa hidima ka bashi masauki in ko ƙasa da wannan ya zo sai ma ka kalle shi sama da ƙasa tukun me ya zo nema ko ba haka bane sannan a duba a kyautata masa musulunci karantarwa da ya kowanne iri ne na farko kai masa kalma mai kyau ka saki fuska ya ji daɗin cewa ahlan lahu fi baitika wa sahla kai masa ahlan wa sahla ko wani ko baka bashi masaukin ba in ka saki masa fuska din nan to ka gama masa komai zai haƙura in ka bashi uzuri cewa ba wuri yau ba kaza ba kaza ba kaza kar ka kalli matsayinsa da irin naka matsayin a'a ka kalli ladan da zaka samu a wurin ubangiji shi yasa aka sa shi a babin wajibi to ba wannan ne zance na ba akan fassarar nuzulan abinda za ka yi wa bako a daren farko ai za ka yi masa kwana uku na farko da karramawa da wurin zama mai kyau da abinci mai kyau da kulawa da komai za ka ga haƙƙin ya kan ɗan ragu ko girman kulawar ta ka yi kan ɗan ragu in kwanakin suka ƙaru ko tun kana fitowa da kanka sassafe ka yi masa ɗayan wasu hidima sai ka fara turo yara to hankali sai ga abun yana sanewa shi kuma bakon ya fahimta sai ya ce to kwana uku dama ya isa sai kama hanya ciki to ya danganta ne amma abinda ake faɗa a nan shine abun dan adam kwanakin farko na masauki da ake bashi a matsayin bako ai na ƙura adaka ne wajen girmama shi to shi yasa Allah madauki amfani da wannan lafazi saboda dan adam ya fahimci irin wannan labarin a tsakaninsa da dan adam dan uwansa cewa in ya je wurin ubangiji to ƙura adakan nan za a yi masa to amma shi ba iya kwana ukun farko bane har abada suna su a wurin ubangiji khalidina fiha ne abadan ba na kwana uku ba ne an fahimci abu amma an yi amfani da lafazin nuzulan din ne don ka ga girman irin karɓar ba irin ta bayan kwana uku ba ce ba irin ta bayan wata ɗaya ba ce babu ƙosawa babu gajiya da kai a kullum kai ba ƙone abun ubangiji in dai a aljanna kake sai ce min indillahi daga wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala dangana abu a ce indillahi wannan hujja ce a kansa akwai ayoyi da yawa akan haka a ce abu daga Allah malami suna cewa wannan yana nuna kulawar da Allah yake da bawa in ya ce yana da lada inda Allah kasancewar Allah ya damu da abu ya baiwa abun matsayi yana da girma a wurinsa kuma su malami suna cewa inda Allah anan ana fahimtar uluwullah saboda ba a tsammanin a ce inda Allah fil asfal sai dai inda Allah fil a'la a wurin Allah a sama wannan yana nuna Allah subhanahu wataala a sama yake da zatinsa yaya yake ba mu sani ba kuma ba ma shigar da hankalinmu cikin haka amma lalle kar a ƙaryata cewa Allah yana sama wannan mun sha tattauna shi a munasabobi daban-daban yace wa ma inda Allahi khairun lil abrar ay allazi inda Allahi malamai sun ce wannan ma masdariya ce kuma mausula to abinda yake wurin ubangiji to khairun lil abrar shine mafi alheri ga mutanen kirki. Wannan ma in ka sa ta nafi nafiya to ka bata zance. Domin ka kore, ma'ana kamar ka ce ne a wurin Ubangiji ba komai na alheri ga mutanen kirki. Ka ko wannan mummunan zance ne. Ko? Shi yasa yake da muhimmanci ka san larabci. Yau karka dau abu kullun a fuska daya. Wa ma'anan abin da yake wurin Ubangiji na kayan jin daɗi da rahama da aljanna da sauransu, to khairun shine mafi alheri lil abrar ga mutanen kirki. An faɗi wannan khairun din dan a kwatanta dangane da abin da waɗancan suka samu, ko waɗancan sun samu mata'un qalilun a duniya kuma sannan a lahira ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad. Su ko waɗannan mutanen kirki tun farko an faɗa dama an ce lakin su lamarinsu daban yake. To kuma wannan abin da ke wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala dangane da su, to shine mafi alheri gare su. Ma'ana ya fi izzar duniya da suka samu in sun samu. Ba sai ku kun banjo me nake nufi? Ba ya ce mana baya mun yi bayanin cewa abin da yasa aka ambaci lakin shine dan a nuna bambancin hukuncin ƴan aljanna da waɗancan kafirai. Cewa su mutanen kirki a duniya ko da sun samu jin daɗi, to jin daɗin da suka samu ba shine ƙarshen sakamakon su na abin kirki da suka yi ba, suna da aljanna a gaba. Sabanin kafirai in suka ji daɗi suka more, to ƙarshen jin daɗin su kenan a lahira ba su da rabo. An gane? To a ƙarshe kuma sai ake nunawa har yanzu su fa al abrar, dama abin da ke wurin su da za su samu na jin daɗi wanda yake wurin Ubangiji ran kiyama a aljanna, to ya fi abin da suka samu wancan a daɗin duniya ɗin. Shi ne ma'anar khairun ɗin a nan wuri. Ka hararo wannan ma'anar a cikin wannan lafazin khairun. Allah ya sa kun gane. To mu ci gaba da abin da ya ambata. Sai ce lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Sai ce falau quddira annahum fi darid dunya. Da an kaddara su a gidan duniya. Suwa muminai, qad hasala lahum kullu bu'sin, inda a ce duk rayuwar ta su wahala ce, yaƙe-yaƙe da tsanani, wa shiddatin shine da tsanani, wa inadin da kangarewa da aka yi musu, wa mashaqqa da wahalhalu, lakana hadha, to da wannan ɗin bin nisbati ila na'imul muqim, in an kwatanta shi da ni'imar da za su dawwama a cikinta, والعيش السليم ده كما زمن ده ذاتي رايوه ده ذاتي تلافية لو الجنة والسرور ده فرنشيكي والخبور ده مرنة والبهجة ده النشوى ده جن ده فرنشيكي هل ينزل شيني بهجة نظرا يسيرا تو لكان هذا نظرا يسيرا ده ونن تنق ابن ده سكشانا وعال هلو تو تنق انكني لين انكوتن تاشي ده ونن دوبون جن ده ذاتي نظرا انا نفن تنق ابن انكني ومنحة في سورة محنة ده سنسا مكوتا أسورة جرباوة تبلائي معنى بلائي ني أما كما كوتاتي الله يمسو دومن أبن سكا أنتنا نوحلا ساكا مكوانسي الله يرشيني مي ده إيدا ذا سجي نسيب كوغانا نمتن داكي مومني حال سبيوني كافري حال سبيوني ده قندا وانا أبو إن أكوتن تادا قندا jin daɗi akai a duniya ko ko wahala aka sha a duniya, me za a samu a lahira, ni'ima ce ko azaba? Dangane da kafiri surar ɗaya ce ko kuma ka iya sawa biyu? Ko ya ji daɗi a duniya, to iya daɗin da zai ji kenan, ko kuma ya sha wahala a duniya, to ita ma wahalar ta duniya tana nan kuma waccan ta lahira tana nan, tunda bai imani ba. Kaga an masa mai ninki biyu, a duniya bai ji daɗi ba, a lahira ma ba jin daɗi, saboda ta lahira hukuncinta abin da ya jawo ta shine kafirci, ta duniya kuma haka Allah ya jarrabe shi da wannan abin, don haka bai bashi hanyar da zai yi wani aikin kirki da har za a bashi sakamakonsa a duniya ya ji daɗi ya miƙe ƙafa ba. An gane? Shi kuma mumini ko ya ji daɗi shi ma ko ya sha wuya, to in ya ji daɗin to akwai wani daɗin. In kuma ya ji wahala, to jin wahalar kamar jarabawa ce da wahala da Allah ya masa, wanda sakamakonta shine wancan jin daɗin na aljanna. an fahimci bambancin sa da kafiri to shine abin da yake so ya faɗa wal aishi salim ko na tsallake wani abu babu ko a wurin ku a ina karanto mu inda yake a wurin ku wa ana yawwa ana'in yafi saboda nan kace inadi wata kalma ce da mu ana'i daga nan dan karanta kuka ji ya saba nan ku karanto mun tun a lokacin ana'i shine wahala yawwa amma nan a littafi na cewa inadi kuma kaga sai dai a ce an jarrabe su da wasu sun musu tsaurin kai yawwa ba sun suka sha wata wahala ba na'am ana'i ne wahala ke to sai ce wa min hatan fi surati mihna su samu kyauta da alheri amma a surar jarabawa da bala'i sun samu bala'i an kore su daga gida an ci musu mutunci an zazzage su an kwace dukiya an doki wasu an kashe wasu to duk wannan bala'in kamar mihi abin nan minha ce bambanci me minha da mihna wajen ma'ana amma za ku kalmomi wato harufan iri ɗaya ne aka juya su ita minha ana nufin grant shine ma'anar minha a baka kyautar wani abu mihna kuma aka gabatar da ha sannan nunin ta zo shine jarabawa da bala'i da tashin hankali to kun ga an ba su minha ko alheri da jin daɗi da ni'ima a duniya fi surati mihna a duniya sun samu a sura ta abin nan ta abin da za su ganshi a matsayin jarabawa don haka sun sha wahala a duniya amma za su sha daɗi a lahira shine abin da ke nufi yace wali hadha qala ta'ala don haka Allah madauki yace wa ma inda Allah khairu lil abrar abin da ke tare da Allah na aljanna da irin jin dadin da zai baiwa mutanen kirki to wannan din shine mafi alheri a gare su fiye da jin dadin da suka samu wa humul ladina barrat qulubuhum ko barrat qulubuhum sune wadanda na'am barrat qulubuhum zukatansu suka yi da'a suka zama na kirki kwarai fabarrat aqwaluhum wa af'aluhum da zukatansu suka zama na kirki to maganganunsu ma suka zama na kirki ayyukansu ma suka zama na kirki nan yana isharar zuwa haka ke abunku nan yana isharar ne zuwa ga alamar kyan maganarka alamar kyan aikinka to zuciyarka ce mai kyau ma'ana in aka ga ko ce alamar kyan zuciyarka shine kyan maganarka a waje kyan aikinka a waje in dai mutum zuciyarsa kalau take to zaka ga maganganunsa ma masu kyau ne sannan kuma ayyukansa ma na gabubba su ma masu kyau ne alamar mummunar zuciya ita ce mummunar magana da kuma mummunan aiki in kaga mutum kullum alfasha a kauli zage-zage da ashariya da gulma da mummunan wato zagi da tsananin cin mutunci ga mutane to alama ce cewa zuciyar nan ta tafi ba kalau take ba haka nan in ya zama kullun cutar da mutane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada wajen fassarar islami sai al muslimu man sallima al muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi salim alim mai imani har zuci shine wanda yan uwansa musulmi suka kubuta daga bakinsa baya zagin su baya cin mutuncin su wa yadihi kuma suka kubuta daga hannunsa baya dukan su baya kuma zubar musu da jini baya sace musu dukiya ma'ana baya amfani da hannunsa wajen cutar da su baya amfani da harshensa wajen cutar da su Allah sa mana kyakkyawar zuciya kyakkyawar zuciya ita ce asalin mutum shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a hadisin da dukkan ku kun san shi kun haddace na An-Nu'man ibn Bashir dangane da zuciya cewa wa inna fil jasadi mubgha lalle a cikin jikin mutum akwai wata tsoka wadda in ta yi kyau ta gyaru ta samu nagarta to me zai faru sai al jasadu kulluhu dukkan jiki zai yi kyau sai kaga kana aikata aikin kirki kana san alheri ana ganin ka da alheri wa idza fasadat in ku ya ta baci ta ɓaci da kafirci ta ɓaci da shirka ta ɓaci da bid'a ta ɓaci da nunkufurci ta ɓaci da hassada ta ɓaci da gaba ta ɓaci da kin mutane da kin alheri ga mutane to sai kaga ayyuka duk suna ɓaci da kai za a hada baki a cuci wani da hannu da kai za a hada baki a saci kudin wani da kai za a hada baki ai abubuwa ne marasa kyau sai sa babban tushen alheri a gun mutum wallahi zuciyarsa ke kyau yawa wannan dai na san ko ɗan makarantar izasatul lahfan wannan ba bakon yare bane a gun ku ko yawa insha Allah ku riga kun san wannan mas'ala fa asabahum albarrur rahim sai Allah wanda ke shine albarrur rahim da cikin sunan Allah akwai albar shine mai ihsani ma'anan albar shine mai ihsani mai kyautatawa kyautatawa ba irin ta dan adam ba dan adam ihsani a gunsa shine mai yabautawa Allah kamar yana ganin sa amma albarru bi ma'anan al-ihsan na Allah shine kyautayin da zai maka da kyautatawa da zai maka alherin da ba saboda ka cancanta ba a'a saboda mahdhu rahmatihi wa ihsanihi zai rike maka saboda kawai baiwarsa yana so ya kyautata maka sai ya kyautata maka ya maka alheri ya maka baiwa ya shimfida maka duniya ya kyautata maka kuma ya gafarta maka zunubai ya shigar da kai aljanna me kai wannan to wannan shine ma'anar albarru arrahim kuma mai jin kai fa asabahumul barru arrahim min barrihi sai ya saka musu da birrinsa da alherinsa ajran azima wato sakamakon wannan birrin nasa ko alherin nasa sai ya saka musu ajran aziman da wato sakamako wanda yake babba wa ata'an jasiman da kuma kyauta wanda take babba wa fawzan da'iman da kuma wato cin nasara dawwamammiya ita ce ma'anar khalidina fiha abadan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu dacewa da khalidina fiha abadan amma a aljanna to sannan sai ya shiga cikin wani zancen shine aya ta 199 kusa da ƙarshen wato wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala ce wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wama unzila ilaykum wama unzila ilayhim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim inna allaha sari'ul hisab wa inna kuma lallai haqiqa tabbace min ahli alkitabi daga cikin wadanda aka baiwa littafi gabanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibi an faɗi wannan akan ce yahudu da nasara hakan ne wanda baya nufin cewa duk wata al'umma ma da aka baiwa littafi sawa'un mun sani ko ba mu sani ba sawa'un suna cikin banu isra'ila ko ba sa ciki to sun shiga wannan illa dai kasancewar galibin waɗanda ake magana a kansu a Qur'ani su ne yahudu da nasara saboda su ne kawai suke da rai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci abin domin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina akwai yahudawa najiran akwai kirista da kuma makotan kasashe na kusa sham a lokacin da yake da rai duka a lokacin karkashin kiristoci take har Palestine da sauransu to kun ga tunda ana mu'amala da su to sai Allah muke ba su wannan suna kuma dai kun sha jin sa a cikin wannan karatu da muka yi tun a suratul baqara har a cikin wannan sura kuma har zuwa yau ahlul kitabi dai abinda ake nufi da su sune waɗanda aka bai wa littafi gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune yahudu da nasara yahudawa waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su suna da'awar bin at-taura suna da'awar bin annabi Musa alaihi salatu wassalam duk da cewa a cikin su wanda zai zama mai bin annabi Musa hakikatan shine wanda yayi imani kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai bin annabi Isa hakikatan shine wanda yayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan gefen su Allah yake so ya yabawa anan akwai ahlul kitabi yanzu ko babu ahlul kitabi akwai yawa kiristocin yanzu da yahudawan yanzu ahlul kitabi ne ya ga wani ya girgiza kai me ya bin da su yahudawan har zuwa tashin alkiyama duk wanda ya bi addinin yahudu shi dai wannan addini ne yahudawa karkataccen domin karkatar tasa ai ta zo tuntuni ne tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ba sai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yahudawa suka musanya addinin su ba ta yadda zaka ce ashe kenan waɗanda suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune kawai yahudawan kirki bayan sa yahudawan banza ne don haka ba su tantance a ce musu ahli kitabi ba wanda ya fahimci wannan abin to bai fahimci duk zancen da ake ba haka nan kuma wanda ya tsammaci kiristoci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kan addinin annabi Isa na asali kyakkyawa sai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shine suka canza addinin suka koma wani abu daban dan haka na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune ahlul kitabi waɗannan na yanzu ba su cancanta a sai musu ahlul kitabi ba wannan shi ma bai fahimci duk zancen alkur'ani ba an gurɓata addinin yahudu tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gurɓata addinin kirista tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da haka Allah ya kira su ahlul kitabi a qur'anin da Allah ya bayar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka har zuwa tashin alkiyama duk wanda ya siffantu da wannan sifa ta cewa shi bai yahude ne to yana cikin ahlul kitabi wannan kuma ko daga wace kabila yake ko daga wace kabila yake inda ya bi addinin su wasu suna cewa ai a sai idan ya zama daga banu Isra'ila sannan shine za a ce masa wannan jahilci ne ma yawa domin ai tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ba banu Isra'ila bane kuma sun karba addinin yahudanci sun karba addinin kristanci amma ya kira su gaba daya wa akwai hal larabawa akwai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke kristan kuma ba banu Isra'ila bane aqbab da suke misra kun san aqbab Ibtawa da Hausa haka ake ce musu banu Isra'ila ne su ba banu Isra'ila ba su suka azantar da banu Isra'ila ba to tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kristanci muqawqis shugaban su yana cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubutawa takarda ya rubuta masa wasiƙa cewa ya musulunta idan da bai yarda da su ahlul kitabi bane ai ba zai rubuta masa sai ce a ya ayin banu Isra'ila sune kawai ahlul kitabi daka wannan ba fahimta ba ce aslan an gane abu yau haka yanzu zaka ji wasu suna faɗin irin wannan zancen wanda babu asaratin min ilmin a cikin sa rashin sanin maganar malamai ne da kuma yi wa qur'ani hawan kawara da fassara shi da ra'ayi shine ke sa mutum ya shiga irin waɗannan abubuwan har ya ce wai yanzu babu ahlul kitabi a'a akwai ahlul kitabi yahudun yanzu ahlul kitabi ne nasaran yanzu ba ahlul kitabi ne na gobe ma har na zuwa tashin alkiyama in dai ba su tuba ba sun zama musulmi to suna nan a ahlul kitabi to me ahlul kitabi ne ai ba ta akai yan aljanna ba ballantana ka ce an ba su falalar da ba su cancanta ba ahlul kitabi lafazi ne da Allah ya amfani da shi a qur'ani da nufin tausasawa da tunawa waɗannan ma'abuta addinai guda biyu cewa ya ku waɗannan mutane daban kuke da mushrikai da ba su taɓa ganin littafi ba su gumaka suke bautawa ku ko ba kwa bautawa gunki kuma ku tuna annabi Musa ya zo muku da littafi kun yarda da shi dai kun yarda da shi ku tuna annabi Isa ya zo kuma ya zo muku da littafi kun yarda da shi ko ba ku yarda ba kun yarda da shi to yadda annabi Musa ya zo daga Allah Allah ya turo mala'ika zuwa gare shi da wahayi ko in ce Allah ma ya rubuta at-taura da hannunsa ya baiwa annabi Musa kuma ya zo muku da ita kuma kuka yarda annabi Isa kuma Allah ya aiko masa da injila shi ma ta hanyar mala'ika ya zo masa da ita aka yi masa wahayinta to in kun yarda da wannan wahayin zuwa ga annabawa to ku yarda cewa ga wani annabin ma shi ne na ƙarshe irin wancan annabcin da aka baiwa wanda kuka sani kuka yarda da su to shi ma ɗaya ne daga cikinsu shi ne na ƙarshensu shi ne Muhammadu ɗan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana su suna da experience na karanta littafi akwai littafin ma a hannunsu jin cewa Allah ya aiko mala'ika zuwa manzo ba baƙon abu ba ne a wurinsu ba sa inkarinsa sun yarda da shi don haka tausasawa ne ake musu sai a ce to ku da kuka saba da irin wannan saƙo to ga wani saƙon ma ku zo ku yarda da shi shine fa'idar kiransu ahlul kitabi tausasawa ce ba hukunci bane an gane hukunci daban hukuncinsu a shar'ance menene su musulmi ne mu'minai ne menene hukuncinsu kafirai ne domin duk wanda bai yarda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to kafiri ne ka faɗa sosai karka ji nauyin faɗar kafiri ne ma'anar kafiri wanda bai yarda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wannan kuma ba tantama bai kamata musulmi ya rika jin kaikayi a zuciyarsa in ya kira wanda bai yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kafiri an fahimci wannan shi ma zai samu matsala a nasa musulunci in har zuciyarsa bata gama gamsuwa ya kira wanda bai yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin manzo ba in har zuciyarsa tana kaikayi ya kira shi cewa kafiri yana jin ba daidai ba to shi ma musuluncinsa akwai matsala kun fahimci wannan kaga wani da yake ana yada bidiyo dinsa kwanan nan duk wani lokacin ba na san gaya muku wadanne ne na san wasu duk ba ku sani ba wani dan shi'a ne da turanci yake magana yana yada shubuhohi ana nan ana tarbawa manyan mutane a nan kasar tamu ana ta yada shi a WhatsApp da Facebook yana ta zancen wai tsaurin ra'ayi ne na musulmin yanzu ya jawo ake cewa yahudu da kirista wai a ce musu kafirai ana cewa wai ba za su shiga aljanna ba wai wa ya gaya muku sai wanda ya zama musulmi shine Allah zai wa rahama ai kowa ya cancanci rahamar Allah shi fa mai shi'a ne ma bara gurbi ko ba haka bane in ana zancen fahimtar qur'ani asali ma ba shi a ciki tunda bai yarda da qur'ani ba to amma irin wannan suna tallan dama saboda manufa ce cikin wannan sakon manufar ita ce su nuna masu bin sunna su ne 'yan tada hankali yana daga cikin sabuwar hanyar da shi'a suke bi yanzu suna tallan addininsu ta hanyar nuna musamman manyan mutane sai kun ga 'yan tsaurin ra'ayin nan masu kaza da kaza to dama su kawo mana rikici muna zaman mu lafiya su ce wai sai an yi komai irin na da a bar mutane su komai yadda suka fahimta to su wannan tallan da suke yi shine wai su addinin su na shi'a shi ba haka yake ba saboda su dama komai za su iya halatta maka komai za su je kai kaza su halatta wa manya satar dukiya su halatta musu komai su je kai kaza kawai inda za ka kawo musu gumusi to shi kenan to wannan abin a rika kula da shi na san ba ku san la'alla bidiyon ba wasu daga cikinku ba su gan shi ba faɗinsa ilima ya tallata amma ba turo muku zan ba kuma ba tallansa zan a tsakaninku ba amma ina faɗa ne a matsayin cewa irin wannan shubuhohin fa yanzu ana yakar musulunci da su tsakanin waɗanda ake kira intellectuals waɗanda ake cewa intellectuals ɗin nan ƴan boko kuma ba su yi karatun musulunci ba to su bi a hankali a irin messages da suke ɗauka da ake turo musu akwai hatsari a irin wannan abun a koma a yi karatu daga waɗanda suka san Qur'ani suka san maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba mutum zai wayi gari ya bar addinin bai ma sani ba ba da niyyarsa ba to Allah dawo da su kan hanya kuma Allah ya tsare su daga irin wannan makirce-makirce ɗin don haka in an ce ahlul kitabi su wa ake nufi yahudu da nasara a kowane zamani wa inna min ahlil kitabi لمن يؤمن بالله اسكن اهل الكتاب مسمن زمان منزل الله صلى الله عليه وسلم لمن يؤمن بالله اكوي وند يي ايماني ده الله وسمع لما سنا شيوا wannan aya an saukar da ita ne akan najashi suna cewa lokacin da ya rasu kun san najashi sarkin habasha da ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai aka zo aka yi masa salatun za'ibi sallar jana'iza akan za'ibi wasu daga cikin wanda ba su sani ba a lokacin suke cewa ya za a yi mutumin da ba musulmi ba mai masa sallah sai aka saukar da wannan aya cewa tana daga cikin sababin saukar wannan aya sai Allah ya ce a'a wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhi cewa lalle a cikin ahli alkitabi akwai wanda in ka kalli kuma su yi ga bamirin da ya zo daga baya sai ka fassara man dinnan da waɗanda ma'asalin man lafazi ne na mufradi amma zai iya ɗaukar ma'anar mai jam'i yauwa laman lalle akwai wanda ko waɗanda yu'minu billahi yana imani da Allah wama unzila ilaykum da abinda aka saukar zuwa gare ku wama unzila ilayhim kun ga me ya komo jami ko yawa daga cikin ayatul kitabi akwai wadanda sun yi imani da Allah sun yadda Allah shine rabbu shine mahalicci shine mai arzutawa shine kuma ilahun da ya wajaba abauta masa shi kadai wama unzila ilaykum sun yadda da alqur'anin da aka saukar muku shine wama unzila ilaykum ya ayyuhal mu'minun tunda shi babin da mu'mina yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wama ay wa amanu ko wa yu'minuna bi ma unzila ilayhim kuma sun yi imani da abin da aka saukar musu khashi'ina lillahi suna masu kaskantar da kai ga Allah masu tawabu ba masu girman kai bane su ce su ba su yadda da wani annabi ba sai idan ya zo daga banu Isra'ila waɗannan sun yi girman kai amma wanda suka yadda da annabin larabawa annabin da balarabe ne aka aiko shi cikin larabawa to ba su ce ba za su yadda da shi ba saboda ba daga banu Isra'ila yake ba ba su yi masa girman kai na nuna bambancin jinsi ba sun karɓe shi da kaskantar da kai to waɗannan suna cikin abin yabo khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ku duba yadda Allah madauki yake yaba musu duk waɗannan sifofi ne yabo ne na farko sun yi imani da Allah ko sun yi imani da abinda aka saukar wa musulmi shine alqur'ani sun yi imani da abinda aka saukar musu su halata kaunihim khashi'ina suna siffantuwa da khushu'i da kaskantar da kai sannan kuma a halin nan har yanzu la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila basiji kai can rabuwa da mulkin su da matsayin da suke da shi a cikin mutanen su da irin jin dadin da suke samu wajen shugabancin addini ba suka rabu da wannan jin dadin suka kama addinin musulunci ba su sayi wannan wato jin dadin na duniya da kafircewa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi da wannan la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila don kun san waɗanda suke cikin shugabanci ai mun yana magana ma kwanan nan ina ne babu mutumin da yake wahalar ya karbi gaskiya irin mutumin da yake shugabanci akan abin da ba daidai ba saboda me yana ga idan ya karbi gaskiya to fa shugabancin nan da yake yi to fa ya sauka dan abin alheri da ake da yake samu yau da kullum sakamakon shine wane to fa yanzu babu saboda wannan sai hakura da gaskiyar ya ci gaba da wannan jin dadin na duniya wannan shine ma'anar yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila za su ji dadi na yan kwanaki a rayuwarsu ta duniya suna morewa saboda matsayin da suke kai yanzu ku ga galibi waɗanda suka karkace daga addini irin dadin da suke ji a shugabancin addini a gun mutanen su akwai wanda ake dauke musu rayuwa gaba ɗaya komai tafi musu da shi ake ba san ma me ake ba ina tuna wani yana cewa a halin da yake shugabancin a lokal gamban fa yake shugabanci a matsayin shugaban addini ba zan faɗi a me ba ko a ina ne ko a wace kungiya yace wallahi da abin kudin magi ma yace bai sani lokacin da yake shugabanci sai da ya bar shugabanci komai tsarawa ake a saya masa to idan Allah wannan ya za a yi abu a ce an yi wani wata yarjejeniya da za a ce yau ba shi ne wannan shugaban ba an fahimci wannan abu shi yasa yake da hadari malamin addini ya nemi duniya da matsayin duniya ta hanyar wannan addini in ya makale da jin dadin duniya to fa ba zai iya rungumar gaskiya ba zai fi gwammatar ya ci gaba da jin dadin duniyan nan ko da bai karbi gaskiyan nan ba abin yana da hadari sosai ku duba wasu addinan kuma ba musulunci ba ku ga a cikin waɗanda ba musulmi ba irin yadda suke samun jin dadi da fantamawa ta hanyar abin da ake tara musu a wajen bauta haka ne ko ba haka ba wani wurin bautar ba za a shiga ba sai ka biya kaza to irin wannan girman da matsayin da suke samu ba za su iya hakura da shi su karbi gaskiya su rasa wannan jin dadin duniya da matsayin na duniya wannan shine abinda Allah ke nufi da la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila sai ce ulaika lahum ajruhum inda rabbihim wadannan suna da ladan su a wurin ubangijin su inna allaha sari'ul hisab, lalle Allah mai gaggawar hisabi ne, Allah hisabinsa da gaggawa yadda kake tsammanin rayuwar nan kamar tana da yawa, wallahi yar kadan ce, karka taba rataya mata wani abu dogo, duk inda ka tsawaita wani tunani da wani hope a rayuwar nan za ka yi wani abu, in dai a wannan duniyar ne to Allah zai nuna maka ba haka bane abu. Yan kwanakin yan kadan ne, dan jin dadin shi ma dan kadan ne, kuma hisabi da gaggawa za a yi shi, kowa ya samu sakamakonsa. To nan mallan sai yake cewa ai wa inna min ahli alkitabi ta'ifatun muwaffaqatun lil khair, a cikin ahli alkitabi akwai wani bangare wani yanki muwaffaqatun lil khair, Allah ya musu gamdakatar da alheri, yu'minuna billah, suna masu imani da Allah, wa yu'minuna bima unzila ilaykum, kuma sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ku, wa ma unzila ilayhim, da abin da aka saukar zuwa gare su na at-taura ko injila, wa hadha huwa al-imanu an-nafi'u, wannan shine imani mai amfani, la kaman yu'minu bi ba'dhi ar-rusuli wal kutubi wa yakfuru bi ba'dhin, sabani ba kamar wanda yake imani da wasu manzannin da wasu littattafan ya kafirce wa wasu manzannin ya kafirce wa wasu littattafan ba. Nan kun gane kamar inda ambata mana shari, Allah madauki yana yabawa ahlul kitabi ne waɗanda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun yi imani da alqur'ani da aka saukar masa, tare da imanin su da abin da su aka saukar musu, tauratan au injila, ko at-taura ko kuma injila. An fahimci wannan, duk wanda ko bai yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo, to ko yayi da'awar ya yadda da littafin da aka saukar masa, ya yadda da manzon da aka aiko masa, to ƙarya yi. Rashin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cire mutum daga mumini na ahlul kitabi ya maida shi kafiri a wannan zamanin. Daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan shari'o'i an rufe su, an bata su. Tayyib, tuna da mu samu inda za mu tsaya, saboda mun yi babban bako, babban malaminmu ai ya iso ko? Naji kanshin isowarsa. Mu dan ba da dama ya gaisa da mutane a ƴan wannan mintuna goma da suka rage, duk da mun so a ce ya zo ya ji karatun ɗalibinsa, to amma bai iso da wuri ba har lokacin ya ƙure, amma insha Allah ta'ala zai gaisa da ba wannan shi ziyararsa ta farko ba. Yawwa, kuma muna gode, zan yi dai abin nan kalmar insha Allah in ya dan gama, la'alla dan mintunan da kaɗan ne insha Allah ta'ala, muna so ya zo ya dan ce mana wani abu, ya dan gaisa da ku da ƴan nasihohin da zai kafin mu rufe insha Allah ta'ala. Malam Abdulwahab Abdullah, ko in ce Sheikh Abdulwahab Abdullah, wanda babban laƙabinsa da kowa sani shine Imamu Ahlus Sunnati wal Jama'a, jagora ne, uba ne sosai, kuma da ya cancanci ma'anar sunan na shugaban Ahlus Sunna. Babu wani mutum daga cikin Ahlus Sunna wanda baya girmama wannan bawan Allah, saboda yadda shi din yake girmama na ƙasansa, Allah maɗauki sai ba shi girman, kuma shi ma ake girmama shi. Zai iya kiran kowaye ya gaya masa abu kaza daidai ne, ka ci gaba, abu kaza ba daidai bane, karka ƙara. Kuma sai ake samun shugabanci da alheri, ba saboda an yi taro an naɗa shi shugaba ba, amma saboda Allah dama shi ke sa mutane da irin wannan siga. Akarmaka Allah, bismillah.
Ba karatun da yake ba na fi wuce da shi kafin mana, sani kike jikinta nake muku ina karatu ku dan saurare shi kadan ku fanci abin da yake cewa da hujjojin da yake kawo ku kana kisa zagin ba son zuciya ciki ba son zuciya yazo kansa malamai zai fada yazo a kansa talibai zai fada zagin karatun da ake ta tafiya to muna bukata Allah ya shirin baki daya shi baki daya jama'a bam da rabon duniya da lahira hali da muke ciki shi ilimi mai albarka wallahi ilimi mai albarka shi zai cece mu duk bala'in da muke ciki kasa ne sace sacen da ake yi bishinan da ake yi zagi shugabannin da ake yi duk wannan da ake yi wallahi ilimi albarka shi zai daidaita da mu shi zai gab da zan shiga maliki ka da wata kalma kada mu ce fike da wani addini dogar da wani abu ya samu ni'ima kan wannan abu akan addini ka makkare ka karkare cewa wannan don wani ni'ima na duniya zaka samu to ka fice kanka kai abu dan Allah Allah zai koro maka abin da zai koro yanzu ku manzanni ne yanzu a duk kota inan Allah yake ku wannan tafsir da kuke da wannan ilimin da kuke yi da wani bas da shi ka san ne yanzu fitinan da muke ciki na zuba da gini da kisan kai da rashin biyayya da zaman kashe wando da rashin abinda bai kamata mu yi shi ba wallahi wannan karatun da su sai da sako yanzu batala zaman da bam da abun yi da rashin abun yin da muke yi duka wallahi mun koma littafi Allah da sunan manzo Allah shi mu samu mafita da mu daina zagi mutane da muke yi muna ganin arziki an nushi ba ne ke muna ganin dama in an wallahi ina mu Allah mun sai mu fuskanci Allah to amma zamu gane ba shi da wadannan karkatun da yake jawajin bayan Allah tacicce ilimi ilimi mai amfani shi ne littafi Allah da sunan manzo Allah ta fahimta magabata muna roƙon Allah Allah ya sa rayuwa malam albarka da iyayen da suka bar duniya Allah ya isa masa sako su ga abin da suka haifa Allah ya sa albarka a rayuwarsa da yan uwa baki da talibin ilimi na kasan dusa da gida baki daya dole ne mun karfafa wanda Allah ya ba su baiwa abin da yake fada fada yake ni shekaru ne shekaru ne su suka yi karatun sosai muke fata su yarda da abin da Allah ya ba su muke karfafa su ya Allah wannan Ramadan muna roƙon Allah shugabannin mu baki ɗaya kasan nan daga Buhari zuwa gwamnatin da aka zaba Allah ya kama annun su Allah ya taimake su Allah ya sa albarka rayuwar su kuma Allah ya nuna musu gaskiya kuma malaman mu da suke kokari akan wannan abu Allah ya sa ka wahala mai zama banza Allah ya sa sakon isar da sako kuma akwai ƴan boko a cikin ku ko dai wannan WhatsApp ne ku ringa daukar karatukan da malaman ki faɗa jumla ɗaya da ya faɗa abin da zai karu al'umma baki ɗaya sai ku baza shi wallahi al'umma suna son ilimi yanzu ku ɗauka hotonsa ku duba kalmomin da ya faɗa akan ahlul kitab ba yanda za ahlul kitab ya samu rahama mai iman da manzon Allah ba shi ka fito da mangana baki ɗaya miti biyar ka fito da shi ka zuba kai maka isa ko saboda duk yanzu mutane sun mai da hankalinsu a wajen WhatsApp da sauran Allah ya ba ku ilimi shi ya isa da sakon kuma ku tallafa masa shi ne yasu kima ka san din sake na wurin Allah din da yake bukata amma bai ce duka ba duk wannan wasab da kuke da shi yanzu muna tafiya da dana Yasir yace akwai post da ya taba yi mutum 100,000 ne suka duba ya to irin wannan shine amfani shi yayi nasa shi ku duba ayan da ya karanta yau abinda ya shafi al'umma abinda zai shiga irin al'umman da muke ciki nan ban sai koyi namka nufan nan shi a take a ce mallai ya ce kada ga abinda Allah ya fara shi kai maka shiga cikin masu da'awa shalle ta shi ka cikin masu neman ilimi shalle ta shi ka masu neman gyara al'umma shalle ta shi ka cikin muslimin don Allah ce wannan jina amanu wa amilu salihati lanudkhilannahu fi salihin wanda suka yi iman ga Allah kuma sai aiki na gari shalle ta ce saka sa cikin masu managarta dan Allah sai maka ringa isa da sakon wannan bawa Allah ai kuma muna roƙon Allah da sarkin dutse namu ne wanda yake goyi bayan mu akan sunna Allah ya raya mana su Allah ubangiji karfafa shi Allah ya albarka rayuwarsa da gwamnonin baki daya na arewa da wanda suke son addini baki daya na da gida da duk musulmi dai muna fata Allah ya kama annu su Allah ya taimake su mu roki Allah wannan Ramadan ne duk fitintin na gidan nan Allah ya madda shi haba mansura arziki da zai mana fana Allah ya ba mu zagi mutane ba namu ba ne addu'a da shiriya shine namu Allah ya samu dace na zo da don mu yi musharaka neman samu lada ya Allah ka sama daga cikin iyayen da suke kwanci a cikin kabari, Allah ka kenta su a cikin wuta, mu kuma ne samu gama lafiya. In matan da suke son aure, Allah ka aura masu mutane gari. Matasan da suka gama aiki ba su da abun yi, ya Allah ka ba su aiki ba su amfani. Wanda suke cikin jami'a kuma Allah ba su dama cin jarabar da suke karatun da gaske domin sira a nan duniya da lahira. Shi shugaban kasa kuma Allah ba su bitana. Muna roƙon Allah wannan karin da yake tafiya, duk wanda zai dauke su su dauki mutanen da za su ba shi shawara na gari, Allah ka tausaya masa, Allah ka kama hannunsa, Allah ka agaza masa da sauran mutanen da aka zaba. Allah ya samu gama lafiya. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم. كالمؤمنة أبا زوجة يا أنت الله سبحانه وتعالى يساك مستجير مما أبدا دامي مسا زيارة من ذي قوم الله يساك لما سببين إلى أبليش كما الله بيشي إذا لك الله تعالى مسا البركة على الوصف duka bin da yasa gaba na alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a ciki wadanda suke tafi tare da shi su malam ya san abin waiwa ya bawo na kamba da malam ya san da malam nura da sauran waya ko da sauran su duka wanda suke tare da shi Allah ya kai su gida lafiya kuma Allah ya saka musu alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amin. Allahu akbar.